ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda cikin horewarsa da kudararsa yake ƙara sadar da mu a hanyoyi na alkhairi wanda ya dawo da mu cikin wannan majalisi da muke karatun littafin al-aqidatu wasatiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah muna fatan Allah subhanahu wataala yi masa rahama yadda kasance an dan samu tsawon lokaci ba yi karatu ba amma idan ƴan uwa suna bibiye mun karanta ga on farko a cikin wannan littafi inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake batun cewa fa hadha i'tiqadul firqatin najiya wannan littafi ya tattaru ne zai bayani akan aqidan al firqatin najiya al mansura wato wanda Allah subhanahu wataala zai taimake ta ila qiyami sa'a ahli sunnati wal jamaa sai malin cewa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi to idan ƴan uwa ba su manta ba mun fara bayani akan wannan gaba a inda malin cewa huwal imanu billahi aqidan al-firqatun najiya al-mansura ila qiyami sa'a shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala mun gabatar da bayani cewa waɗannan abubuwa da malan ya rattabo su guda shida su ne ake kira arkanul iman wanda babu wani bawa da zai yi imani imani shi ya zama ya inganta a wurin Allah har sai ya yi imani da waɗannan abubuwa guda shida a irin fuskacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda ai imani da su kamar yadda muka gabatar da bayani wani na iya yin imani amma ba ta irin fuskan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ai imanin ba to wannan imanin ko dai ya zama ba shi da amfani ba zai amfanar ba a duniya ba zai amfanar ba a lahira ko kuma ya kasance ya samu raunin da yake ba zai iya tunkuɗe ma bawa daga azaban duniya ko azaban gidan lahira ba kamar imani da Allah wanda ya yadda cewa lallai akwai Allah amma Allah nan yana cikin gangan jikin shi kaga ya yadda da Allah ya yi imani da Allah amma ba ta irin fuskacin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta ai imani da shi ba ko wanda ya yadda akwai Allah amma Allah da ba shi da ilimi baya ji baya gani Allah da baya magana kaga yayi imani da Allah amma ba ta irin fuskacin da shi Allah subhanahu wataala yake so ai imani da shi ba to irin wannan ko dai ya kore imanin gabaki daya ya zama imanin ba ta da wani amfani ko kuma ya zama ya tauye wato karfin imanin sai ya zama ga imani amma ne rauni kware da gaske to mun yi bayani akan cewa shi imani da Allah abinda ake nufi da shi ka gazgata samuwan Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma gazgata wato aikace-aikacen Allah da sunayensa da sifofinsa da cancantansa da bauta wannan shine ma'anan imani da Allah amma a tare da haka sai kuma ya lizimta maka miƙawiya da gazgatawa sannan zai zama imani cikakke idan mutum ya yadda da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda cewa Allah yana da sunaye da sifofi kyawawa kuma duk ya aminta da su ya kuma aminta cewa Allah subhanahu wataala shi ya fi cancanta a bauta masa to amma kuma sai bai bautawa to kaga wannan imanin akwai rauni ko kuma akwai waɗansu labarai da suka fito daga Allah amma shi bai gaskata su ba kaga wannan imanin yana da rauni ƙwarai da gaske shi yasa sai an gaskata Allah subhanahu wataala zuciya ta gaskata tabbas akwai Allah subhanahu wataala sannan kuma ka yadda cewa Allah subhanahu wataala yana da sunaye da sifofi masu kyau madaukaka bai kama da kowa ba a cikin su sannan ka karkata ko kuma in ce ka jayu ka bayu zuwa ga aikace-aikacen da shi Allah subhanahu wataala ya zaba bayin sa su yi masa a matsayin bauta to wannan sai kasance imani ya samu imani nagartacce kuma ingantacce imani da Allah subhanahu wataala shine asalin dukkan wani alkhairi alkhairin duniya ko alkhairin lahira kuma cikin irin fa'idojin da imani da Allah ke ba bawa shine bawa ka rika ambatan Allah duk gaban da ya dace ya ambaci Allah ba ko don sai aikace-aikace na yau da kullun ko na badin addini ko badin rayuwa to idan bawa yayi imani da samuwar Allah to zaka ga duk abin da ya bijiro mishi a cikin rayuwarsa na addini ko kuma rayuwar shi na duniya to yana ambatan Allah subhanahu wataala yana mai neman taimakon sa yana mai neman kariyar sa daga wata wata ukuba ko wani bala'i ko wani fitina ko wani abu da ya taso masa zaka ga bawa yana yawan fakewa zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda kuma wannan shine sirrin cin nasara sama da fakewa gurin wani wanda ba Allah ba zaka ga bawa yana yawan addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala zuciyarsa tana samun natsuwa da kwanciyar hankali za kuma kaga bawa ya fuskantar da dogaran sa akan Allah ko ma bayan wani Allah akwai ababe wanda yake bayi sukan yi tawakkali akan su amma kuma ba sa fitar da su to bawan da ya yarda akwai Allah in dai imani shi nagartacce ne to zaka ga cewa shi gabaki ɗaya tawakkalin shi ya koma akan Allah subhanahu wataala ne dogaran shi ga Allah ne idan yana nima kai tsaye yakan nutsu ne da Allah ya nima a wurin Allah in yana neman tunkuɗewa yakan nutsu da Allah ne ya nemi Allah ya tunkuɗe masa in wani abu ya bashi tsoro yakan fake ne a wurin Allah domin ya samu kariya daga abin da yake tsoro to wannan sai ya bashi natsuwa sai ya bashi kwanciyar hankali domin a duk lokacin da bawa yake ƙara ɗaya da kewa da Allah yake natsuwa da Allah yake addu'a zuwa ga Allah to a wannan lokacin shi kuma Allah na ƙara san wannan bawa to kaga kai kana san Allah kana fuskantar da kanka zuwa gare shi shi kuma Allah na ƙara san ka to sai ya samu dasawa mai ƙarfi da ɗaya kewa da natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa wanda imanin shi da Allah yayi girma yayi ƙarfi to zaka ga babu wani abin da ke bashi tsoro a duniya babu wani abin da ke razana shi babu wani abin da ke tada masa da hankali ya ga nan abu kaza ba zai yiwu ba shi in ya nutsu da Allah ya san Allah subhanahu wataala shine ala kulli shay'in qadir to da haka wannan zai bashi natsuwa da Allah subhanahu wataala wannan ko ababu abadin abubuwa na rayuwar mu da yawa zaka ga rashin natsuwa da Allah mutane ya sanya abubuwa da yawa suna gushe musu sai mutun ya riga ganin girman wani abu na duniya sai ya riga ganin kaman ya gagare Allah da haka ba ma zai natsu da Allah ba ballanta na fuskanci Allah gurin neman wannan abu da haka wannan sai ya dawwamar da shi cikin damuwa da tashin hankali ya dawwamar da shi cikin kunci ya kuma tarafa abubuwa na amfani na rayuwar duniya me ya haifar da haka shi yana ganin kaman akwai abin da Allah yayi ma Allah girma ne Allah ba zai iya yi ba da haka ba zai fuskanci Allah ba ballanta na ya natsu da Allah ballantana ya kadaita kanshi a wurin Allah subhanahu wataala wurin wannan neman al'amari zaka ga daga cikin bayi akwai wanda idan al'amari ya bijiro mishi kafin ya tunanin kowa sai ya tunanin wayansa da dabaransa sai ya tunanin wata gata da yake da ita koma bayan Allah yana da wani yana da alhaji wani zai je ma ya ga wani zai maje ma ya ga wani to ina yaushe zaka ga Allah subhanahu wataala yaushe zaka gana da Allah ba wannan a cikin ajandansa ba wannan a cikin ajandansa dauka misali a ce yanzu yana son ne a bashi minista misali nake badawa sai ya ga kaman ba da minista yayi ma Allah girma ai Allah ba zai iya bashi minista haka kawai ba amma idan da a ga wani inda a ga wani inda a ga wani sai ya ganin to azin zai iya zuwa cikin sauki. To wannan sai yake sanya Allah na barin bayi suna ta fangan fangan, suna ta fada cikin kunci da wahalhalun rayuwa, kuma ba sa fita a cikin rayuwa. Amma idan ka hada da magabata da suke jin cewa Allah subhanahu wataala ya isa kuma zai iya yi ba abin da zai gagare shi, sai kaga magabata suna yin abubuwan da yake kamar su ba ma mutane bane. Kaji an ce maka sun yi tafiya akan ruwa, kana jin karan kofatan dawakai kamar yadda kake ji akan dutse akan ruwa. Kawai zai ga to sahabi ne da shi da abin nan din sa rundunansa za su je isar da sakon Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to amma kuma ga ruwa ya shiga tsakankanin su. Yace to ai ruwan ma bawan Allah ne, mu ma bayan Allah ne, kuma sakon Allah za mu isa, ma wata kan ruwan nan kawai mu dogara ga Allah. Sai kuma gashi wannan ruwan ya kasa na tsaddu su, wanda ke nuna maka cewa shi ma ruwan bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaji an ce maka wani sahabi ya shiga daji yana tafiya ga zaki ko kuma ga zakuna, amma da ya gaya musu cewa ni dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne, zan isa da sakon Allah ne. Zakunan nan su suka shiga gaba suna nuna mishi inda hanya take, har yadda suka kai shi inda ya kai ƙarshen abin nan suka dawo da baya. Wannan kuma duka ba wai tatsuniya bane, tsaban natsuwa da Allah ne da tawakkali akan Allah. Sai kaga Allah subhanahu wataala yana kawo musu irin wannan. Kaji an ce maka wani bawa ya shiga cikin kunci, ko waɗansu sahabbai sun shiga cikin kunci amma sun natsu da Allah. Allah ya kawo musu wani irin abinci da za su ci wata da watanni, wata da watanni za su ci wannan abincin su rayu, har ma su yi guzurin shi su kai ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Duka waɗannan abubuwan ba tatsuniya bane, labarai ne wanda sun faru. Kaji an ce maka ƴan tsirawu ramummu ƙanjamammu ba su da komai, ba su da dukiya, ba su da abinci wadatacce, amma sun fuskanci manya-manyan ƙasashe na duniya, sun yi yaƙi da su kuma sun yi galaba a kansu da izinin Allah. Sai ka san Allah subhanahu wata'ala ne yake aikin nan. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya musu doma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Allah ne ya maka irin wannan gata, gwargwadon yadda bawa yake samun tawakkali da natsuwa da Allah, ya fuskanci Allah da buƙatuwarsa, gwargwadon yadda zaka ga Allah yana natsar da zuciyarsa. Allah yana kwarinye mishi manya-manya da ƙanana daga cikin damuwoyinsa, yana kuma sanya ya riski abubuwan da ya tasa a gaba na alkhairi. Wannan duk yana daga cikin fa'idan imanin bawa ga Allah, kamar yadda yake cikin fa'idojin imaninka da Allah zai baka nishaɗi da ƙarfin gwiwa wurin yin da'a ga Allah da nisantan ababen da Allah subhanahu wata'ala ya hana. Idan ka auna inda ake rayuwa a duniya, kaga waɗansu sun miƙe ƙafa suna abin da suka ga dama, kai kuma ga ka cikin tabaibayi, cikin sarƙoƙa, kai ma akwai waɗansu abubuwa da inda sun samun ka ne, kai ma ka miƙe ƙafa ka ƙi na alkhairi, ko kuma ka yi abubuwa na saɓo. To amma kuma akwai wani tabaibayi a gefe, ka yi imani da Allah cewa Allah subhanahu wataala baya son waɗannan abubuwan, kuma yakan yi uquba a kai, wannan sai ya sanya sai kai takatsantsa. Ka yi imani da cewa Allah yana sanya waɗannan abubuwa, yana san waɗannan abubuwa, yana kuma yin kyakkyawan sakamako a kai, sai wannan ya sa ka zabura. To duk wannan yana daga cikin tasirin imani da Allah. A nan za ka fahimci ashe irin yadda mutane suke rayuwa a yau, ga mu dai duk cikanmu mutane ne, amma tun a nan za ka gane bambancin darajojin da ke tsakankaninmu. Wani imanin shi da Allah da gaske ne yana hana shi ɓanna, wani imanin shi da Allah kuma zai hana shi ɓanna. Yana tana da Allah kamar yadda yake ikirari cewa yayi imani da Allah, amma kuma fa zai sata, zai zina, zai shaye-shaye, wani zai kisa, wani zai giba, wani zai ƙarya, kuma yana tana cewa akwai Allah kuma Allah na kallon shi. To tun a nan ka gane imanin wancan ba irin imanin wancan ba ne, shi wancan imanin nashi ya hana shi yin wannan, shi kuma wannan imanin nashi bai hana shi yin wannan ba. Tun anan zaka gane ashe bambancin imanin nan ba iri ɗaya ba ne. Wani imanin shi darajanta ta kai, imanin shi darajan ta kai kashi 60, wani 70, wani 80, wani 90, wani kuma imanin shi ba ta wuce kashi 10 ba, ba ta daraja. Saboda mene? Ba ta hana shi ɓanna, ba ta zabarar da shi aikin kirki. To tun a nan duniya za ka gane akwai bambance-bambance a cikin martabobin imani, wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai tattauna a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala a can gaba. sannan cikin tasirin imaninka da Allah zai ƙara natsar da kai ka gaskata duk labarin da ya fito daga Allah. Akwai labarai da Allah subhanahu wata'ala yake badawa ko manzansa yake badawa ko wadansu hukunce-hukunce da yake zartarwa ko a cikin littafi ko a cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Gwargwadon imaninka gwargwadon yadda zaka gaskata. Gwargwadon yadda zaka gaskata. Ba wai gaskata kawai to na ji na yadda. Amma wani irin tasiri ya maka a cikin zuciya. Wani irin fuskanta kai ma wannan labarin da aka gaya maka. Akwai irin yadda zai maka tasiri yadda kuma zaka fuskanci wannan akhbar din labaran ko kuma hukunce-hukunce da dokokin da aka tsara. To a nan ma ana samun bambancin imanin mutane da yawa. Kaga sayyidina Abubakar an zo an bashi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mi'raji. Ya tashi daga garin Makka a cikin dare daya ya tafi Baitul Maqdis. Daga garin Makka zuwa Baitul Maqdis idan za a yi tafiya hurjanjan to za a kwana takwas. Tafiya hurjanjan za a yi ba wasa ba daga kafa. Sai dai kawai a dan tsaya a dan huta a can ko a ci abinci a can a tashi to za a kwana takwas. To daga nan kuma Baitul Maqdis ya cincida zuwa sama. Saman nan fa ya wuce sama ta daya. Ya wuce sama ta biyu, ya wuce sama ta uku, ya wuce sama ta hudu. Har sai da ya dangana da Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ba dai shine magariyan tikewa ba, to shi ya tike da nan din kuma ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya kuma je sun gana da Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan a tunani wani aka gaya mishi kwakwalwar shi ba za ta hararo ba. Amma aka ce masa sayyidina Abubakar to kaji abin da abokinka yau kuma ya shararo ta ya ce wai kaza yi kaza yi kaza. Ya ce in dai ya faɗa wallahi da gaske ne kuma ya yi. Irin gaskatawan kenan. Irin gaskatawan kenan. In dai manzon Allah ya tabbata ya faɗa to babu wani taba ba. To akwai abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarinsu. Wanda in dai kawai kwakwalwanka kake so kai amfani da shi ka gano to ba lalle ka iya ganowa ba. To daga nan ne sai waɗansu sai su ƙaryata. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ma ya'tihim ta'wiluhu. Sai su ƙaryata abin da ilimin su bai kai ba. Ganewansu da fahimtar su bai kai ba sai su ce ba su yadda ba babu. Akan irin wannan ne waɗansu suka kore al'amura na gaibu da yawa. Saboda me? Saboda kwakwalwansu ta kasa shato yadda abin zai faru. Hankalinsu ya kasa rasa yadda abin zai kasance. Sai su ce babu. Kamar irin al'amuran abin da zai faru cikin kabari. A zahiri in ka haka kabari ba ka ganin kabarin mutum an buɗaɗa shi kaga kabari ya faɗi. Amma kuma manzon Allah ya faɗi cewa kabarin mummuni akan faɗaɗa. To wani idan ya kasa tantance wannan shi yanzu gashi ya sa wani mummuni amma in aka haka ba za a ga faɗin ba. Sai ga wannan ba zai yiwu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗansu abubuwa akan al'amarin tashin alkiyama, ya faɗi waɗansu abubuwa akan al'amarin ƙarshen zamani, yadda abubuwa za su cancanza da izinin Allah. Sai wani ya ƙaryata, sai wani ya gaskatawa. To duk wannan yana da alaƙa da raunin imani ko kuma rashin imani. Da haka wannan duka dai yana daga cikin kaɗan daga cikin irin tasirin da imani da Allah subhanahu wata'ala yi. Mun yi bayani akan imani da mala'iku akai ne muka tsaya. Wanda mun ji cewa mala'iku suna da ta'arifi guda biyu. In aka ce wane ne mala'ika to za ka kalle shi ta fuskoki guda biyu ne, ko dai ta janibin halitta ko kuma ta janibin aiki. Idan ta janibin halitta ne, mala'iku dai halittun Allah ne wanda Allah ya halicce su daga haske, kuma halittu ne wanda yake masu hankali. Allah subhanahu wata'ala ya dora musu waɗansu abubuwan da yake son ya cimma da su. An ba su dama, Allah ya ba su iko na rikida zuwa ga kyakkyawan sifa. Sabanin aljannu, su aljannu Allah ya hore musu ikon rikida, amma suka rikida zuwa ga miyagun halittu, munin halitta. Sukan iya rikida aljannu. Akwai ta kyamara da ta kyamarori ma da yawa sun rika ɗauko hoton waɗansu aljannu a wannan zamanin. A wannan zamanin wanda ma bai gane aljanni ba, akwai kyamarori da Allah ya kaddara suna iya ɗauko hoton yadda aljannu suke. ko a masjidil haram akwai kyamaran da ta dauko wani aljani da ya fita daga cikin wani mutum gashi yana tafiya cikin jama'a amma kuma bai taban kowa bai tunkuda kowa a masjidil haram akwai irin wannan suna iya wannan rikidan akwai wata kyamara da ta dauko wani wata wani bawan Allah yana mage ne kawai tana tafiya gashi tana zuwa kofar gida kawai sai rikide ya koma mutum kuma kyamara ne ya dauko wannan ba wai film bane da gaske ne yau a duniya yanzu akwai kyamarori wanda suna daukan hoton aljanu sukan iya daukan hoton wata halitta kaga halitta wata ana iya gane halittar wata ba iya gane ta to suna rikida su halitta ne kyau ko mare kyau amma mala'iku kasancewan su dama kyawawa Allah subhanahu wata'ala ya gina su suna iya rikida zuwa ga halittu masu kyau koda bil adamani kaman dihiya bin hanif al-kalbi mala'iku sukan fito daga sifan shi ko abdullahi bin akwai zubair bin awwam mala'ika jibril ya fito a cikin sifan shi wani lokaci ko kuma kaman yanda ya zo a cikin hadisin jibril wani mutum ya zo shadidu bayada siyabi shadidu sawadar ra'asi la yura alayhi atharu safar duk mun san wannan ya fito kyakkyawan mutum gashi nan gashi layalaya gashi nan fari tar tufafin shi fari gashi to mala'iku suna iya rikida zuwa ga wato wata halitta kyakkyawa amma duka da izinin Allah subhanahu wata'ala wa ma nanzalu illa bi amri rabbik Allah ne kan ba su umarni ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai su kuma mazaunin su a cikin samai dan haka wannan sune mala'iku a janibin halittar su amma mala'iku a janibin aiki sune in sakon Allah ne subhanahu wata'ala wanda suke zartar da al'amuran Allah a cikin halittun sa kuma sune jakadun Allah zuwa ga annabawan Allah subhanahu wata'ala cikin mutane suna isar da wahayin Allah subhanahu wata'ala da kuma ainihin sakonnin sa mala'iku mazaunin su a cikin samani asali kenan amma wannan bai kore Allah subhanahu wata'ala ya aiwatar da su waɗansu aikace-aikace a ban kasa ba ko a ƙarƙashin ƙasa ko wani wuri wanda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama amma dai asali mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya sanya samanin ne mazaunin su amma akwai waɗanda yake an ɗora musu waɗansu aikace-aikace sukan sako ban kasa wallau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina linazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula to ala ayyi hal akwai mala'ikun da Allah kan aiko su su yi aiki a doron kasa in sun gama aikin su kuma sai su koma sama akwai wadanda Allah subhanahu wata'ala ya hada su da bil adam akwai su da aikace-aikacen su wanda duk mun yi bayani akan su za ku kuma maimaita su a gurgujen su ala ayyi hal mala'iku mazaunin su shine sama kuma to mala'iku ba ka cewa mala'ikun Allah mata ne ba mata bane har Allah subhanahu wata'ala ya aibanta waɗanda suke sifanta mala'ikun Allah da cewa su mata ne waja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani inasan ko hum 'ibadur rahmani inasan aw ta qira'a suka mai da mala'ikun da ke wurin Allah a matsayin mata Allah ce ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna wannan bakar maganar da suka yi Allah zai rubuta kuma za a tambaye su akan ta ta yadda suka mai da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mata har Allah subhanahu wa ta'ala yake musu buri a wani guri yake cewa ta yaya za su jibinta ma Allah abinda su ba za su yi da shi ba su ba sa son a jibinta musu ƴaƴa mata amma dan me ne za su jibinta ma Allah wannan kaga irin rabo na zalunci ko hukunci na zalunci da kafirai suke dangana ma Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku ba sa saban Allah sam su ba wai an kera su da irin ruhi irin namu bane wanda aka ba su inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ba irin wannan kiran Allah ya mala'iku ba kiran da Allah ya mala'iku kira ne bai daya sab daya kawai kaifi daya ne ba'a ga Allah subhanahu wata'ala babu wani mala'ika da zai tunani ballantana ya aiwatar da saban Allah subhanahu wata'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru da ka so kaifi daya ne mu ko a cikin ginin halittar mu ne Allah ya sanya mana zuciya daya tana iya fuskantar mafuskanta biyu ko dai imani ko kafirci ko nagarta ko banna ko fasikanci ko abin nan imani mai kyau ala ayyuhal mu an gina mu akan wannan amma so mala'ikun Allah salawatullahi wa salamu alaihim ba irin wannan kiran akai musu ba ki kira ne kaifi daya kawai su nagartattu ne bayan Allah masu da'a ga Allah subhanahu wata'ala. To shi yasa ko da yaushe suna cikin dawwama ne a cikin da'a ga Allah. Akwai mala'ikun da yake Allah halice su kawai aikin su ruku'u shikenan daga nan har tashin alkiyama. Waɗansu mala'ikun aikin su sujada, waɗansu mala'ikun aikin su tasbihi, waɗansu mala'ikun kowa da irin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi abadin ibada. Abadin ibada ba muna bayani akan aikace-aikacen su ga baki ɗaya ba, abadin ibadan kowanne da irin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa irin ibadan da zai yi. Waɗansu mala'ikun ibadan su shine su shiga cikin abin nan baitul ma'mur, sai waɗansu abubuwa da Allah ya shar'anta musu a ciki, in suka fita kuma ba za su sake dawowa ba daga nan har tashin alkiyama. Mala'iku suna da ilimi, suna da ƙudura, suna da ƙarfi, suna da halitta mai girma ƙwarai da gaske. Akwai wani mala'ika da manzon Allah ce an umarce ni in ba ku labarin shi, tsakankanin wato kansa zuwa naman kunninsa tafiyan shekara 500 ne. Tafiyan shekara 500. Girman wannan mala'ikan ya ta ƙarfin tunaninka. To kai yaushe ne ka taɓa yin tafiya ma na minti 500 ko na kwana 500, ballantana shekara 500, ballantana ka ce to zan iya auna girman kaman kaza. A yaushe ne aka yi wannan? Sai dai kawai ka aminta ka yadda domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari. A ce maka wani mala'ikan yana da fikafikai guda 600. Kowane fifike ɗaya zai iya rufe duniya ga baki ɗayanta. To kaga wannan ai yafi ƙarfinka hararu, tunda kai baka ma gama gano girman duniyan ba ai tukuna. Ko angonku ai baka gama gano girman shi ba. Yayin da kake nan baka a can, yayin da kake can baka a can. Sai dai kawai kana hararuwa ne cewa to daga nan zuwa can tafiyan kilomita kaza ne ko tafiyan mil kaza ne. To hararo girman gurin kake yi, amma baka iya kallon gurin. Akwai abin da yake ko da fili aka tasa ka a wurin, idan ka ba shi da ƙarfin da zai kallo kilomita 100, ba shi da wannan ƙarfin. Da haka sai dai kirgado kawai da ƙwaƙwalwa. Sai dai kirgado da ƙwaƙwalwa. To a ce maka mala'ika ɗaya fiffiken shi ɗaya zai iya rufe duniya ga baki ɗayanta, kuma yana da fakafakai guda 600. Wannan an gaya maka fakafakansa ne, ba a gaya maka ƙirin gangan jikin shi ba. Duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya bada wannan. Ya sifanta mala'iku da sifofi na cika, sifofi na kyau, sifofi na karamci, kamar yadda yake ayoyin Alƙur'ani mai girma ya tabbatar da wannan. Kuma mala'iku ba su san gaibu ba, sai dai abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su na ilimu ma. Allah ya halicci mala'iku da waɗansu hikimomi. Akwai manufofin da ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya halicci mala'iku, kamar na farko inda muka kawo bayani akan su bauta masa. Idan mala'ika mai girman halitta, mai ƙarfi irin waɗanda muka yi bayani ya rusuna ma Allah subhanahu wata'ala, to kai a karan kaɗaniya kai wane ne? Kila ka gane cikin darasin da zaka ɗauka kenan. Idan mala'ika mai girma da ƙarfi, mala'ikan da zai a ce maka ya ciccibi garin mutanen annabi Lut, ya ciccibe su gabaki ɗaya tun daga ƙarƙashinsu, ƙasan aka ciccibo ta gabaki ɗaya, ƙasan gabaki ɗaya aka ciccibo, aka ɗaga ta sai da ta kusa zuwa sama ta ɗaya, sannan aka kifar da ita. Kai ko wannan wani irin ƙarfi ne wannan? Wani irin ƙarfi ne a ce an ciccibo gari? Ba zan baza misali da Zaria ba, saboda wancan an ciccibo garin fajirai ne. Misali a ce Isra'ila, misali a ce Isra'ila an ciccibo ta tun daga ƙasanta, ba mutanen ciki kawai ba, an ɗaukaka ta sama sannan aka kifar da ita. Wani irin ƙarfi ne zai wannan? To wannan mala'ikan farsunawa yake ga Allah subhanahu wata'ala. Har idan Allah ya zartar da al'amari kamar yadda in muka manta mun kanta a cikin kitabut tauhid, babu qaulin Allah ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq. Idan Allah yayi magana, waɗannan mala'ikun zubewa suke, waɗansu asuni, sannan idan suka farfado su tambayi mala'ika Jibril ma za qala rabbukum, menene mahaliccin mu Allah ya zartar, sannan a gaya musu Allah ya zartar da kaza, ya zartar da kaza, ya zartar da kaza. To irin waɗannan mala'iku masu girman halitta, masu ƙarfi, amma suka rusuna ma Allah subhanahu wata'ala. To ashe kai in baka yi ba, ba zai cutar da Allah da komai ba, kuma kai ma wane ne da zaka ƙi? Abinda Hausa suke cewa a fasa dutse domin aya tsorata. In kana jin cewa wani ba zai iya cin aya ba, sai kaga ya dubi duwatsu ya zuba a baki, raƙaƙas, ya tona su, ya niƙe su, ya zubar da su. Kai ka san in ka bashi aya wannan, kuma ai ka san kashin ayan nan ya bushe. Misali, to idan mala'iku irin wadancan sun rusuna ma Allah to kaga min babi aula kai bawa da baka da karfi irin wancan baka da karfi baka da girman halitta irin wancan yanzu komin tsiyan fa mutum ana dan jefa mai ciwon ciki sai ka ganshi yana gurmusu so yana ihu yana gurmusu so yana ihu yana neman agaji yana neman tallafi in aka jarabce shi da ciwon kunni in aka jarabce shi da ciwon kankankari ko mace ce aka jarabce ta da naƙuda kaga hajiya ta zo kaman ba za ta taka ƙasa ba ita ce matan alhaji ko matan ranka shi dadi ko matan wani ko matan wani tana tafiya tana jin kaman ita kadai ce a ban ƙasa mace tana jin kaman ba za ta taka ƙasa ba tana ganin ta fi ƙarfin magana da su wani ballantana zama da su lokacin da naƙuda ya zo mata mana duk ba ta wancan take yi ba naƙuda fa sai ka ji mace tana ihu wayyo Allah na tuba a ce mu wannan ya fi mun ai waye ai waye ai ta ifa ce wata ce ta wasiya to hatta kuma idza fuzia an qulubihim sai yazo lokacin da kuma za a haife sai kuma kaga an dauko wancan girman kan da an dawo da shi ashe kawai kai ka Allah ya daga maka kafa ne ya kyale ka Allah kawai ya daga maka kafa ne ya kyale ka ba wani wanda ya gagare Allah to shi yasa sai Allah cikin hikimarsa sai ya halitta mala'iku masu yawa da irin wannan girman da irin wannan karfin duk sai suka rusuna masa domin ko yawan mala'iku kadai ba wanda ya san adadin yawan mala'iku kamar yadda muka tukawo hadisai manzo Allah sai ya ce babu wurin da zaka sanya yatsu guda hudu a sama face akwai mala'ika yana bautan Allah a wurin yatsu haka ka aje su guda hudu babu wannan space din a sama akwai mala'ika a wurin domin ya ce abbatar sama sama ta yi tsumba ta cika da mala'iku ta cika makil sama ta yi nauyi da mala'iku dubi baitul ma'mur din da aka ce kullun ranin duniya tarran da Allah halicci duniya kullun ranin duniya mala'iku 70,000 suke shiga su yi ibada a gidansa fita tarran da Allah halicci duniya har yau kuma suna nan gobe ma za su yi gajibi ma za su yi daga nan har tashin alkiyama shekaran duniya nawa a yau a kirjado masana suna lissafo miliyoyin shekaru ne wanda duniya ta yi kar ka yi tsammanin wai duniya ta fara ne daga lokacin da annabi adam ya fara zama a ban ƙasa kila wannan in ka ɗauko wannan lissafin ba zai wuce shekara 10,000 ba rayuwar annabi adam a ban ƙasa kila ba zai wuce shekaru 10,000 ba ko wani abu ne kama da haka amma ita karan kanta duniyan shekara nawa ta yi miliyoyin shekaru ne ba ana ta din miliyan 10 ko miliyan 100 ko miliyan kaza ba ne miliyoyi ne Allah kadai san iyakan su to a ce kullun mala'iku 70,000 za su ga wani gida su yi ibada su fita mala'iku guda nawa zaka iya kididdigewa a cikin ka dauka 70,000 so miliyan 1 70,000 so miliyan 2 so miliyan 10 so miliyan 50 so miliyan 100 adadin ya fi karfin kidayanka to duk gabaki ɗaya mala'ikun nan babu wanda ke saba ma Allah babu wanda ke saba ma Allah karamin zunubi babu wanda ke ma Allah karamin zunubi wannan kawai a ce yanzu ya ga wani dan uwan shi mala'ika yi tsaki kaga ai mu za mu dauka karami ne ko babu mala'ikan da ke yin wannan kowane mala'ika yana tafiya ne in oda iya abin da aka ce iya abin da yake yi kenan to ashe duk mutanen ban kasa yanzu mun kan gare mu Allah zai cutar da Allah da wani abu ba zai cutar da Allah da komai ba shi yasa cin hadisi yace innakum lan tablughu durrifata buruni ba ma ba ma ba ku isa bane ba za ku isa inda za ku cutar da ni bane ballanta na ku cutar da kamar yanda yake ba za mu isa inda za mu amfani Allah ballanta na mu amfani da shi to kaga wannan na daga cikin hikiman halittar mala'iku da yawan su da girman su da karfin su da sarrafa nama Allah suna nan suna da'a ga Allah to kai bawa ya kamata ka dau izina daga wannan cikin hikiman halittar mala'iku shine ya bautar da su ba irin wancan bautar na bauta na abin nan ba wato ya zama ya hore su kawai suna aiki a karkashin mulkin Allah subhanahu wataala suna mulki a karkashin suna aiki a karkashin mulkin Allah idan babba mai karfi ya zama kana juya shi to ballantana da ba shi ba kun gane batun ballantana da ba shi ba
a samu wani mai kuɗi a garin ku, mai kuɗin gaske a garin ku, gashi nan ana ganin shi ya cika ya isa, amma in yaje gaban wani mai kuɗin kuma sai ya zubi, sai ya rika kiran ranka shi dade. To kai kafin ai an nuna maka ƙarshen ka, kai ne ka ɗauki wannan mai kuɗi a garin ku, kuna ganin ya fi ƙarfin kaza ya fi ƙarfin kaza, to yanzu in yaje gaban wancan alhaji shi kuma zai zubi, to kai a ina kake kenan, kai ba a ma zo kanka ba tukuna. To shi yasa sai Allah subhanahu wataala cikin hikimomi sai ya kore su, suna aiki a sama suna aiki a ƙasa, kuma abin da Allah ya ga dama subhanahu wataala. Cikin hikimomin halittar mala'iku shi ne su zama sun yi aikace-aikace ga bil adama, aikace-aikacen da Allah ya dora mu. Kaga akwai mala'ikun da yake su suna bibiyan bayi ne kawai, suna rubuta aikace-aikacen bayi kiramin katibi ya alamuna ma ta falo. Kaga wannan yana dan fara da bil adama ne, duk abin da kai na alkhairi ko na sharri sai ya rubuta, ko furici ko kuduri ko aiki, duk abin da kai sai ya rubuta. Allah subhanahu wataala ya hore mishi wannan dama, suna nan suna rubuta aikace-aikacen mu duka, duk furucin da ya fito daga bakinka kar ka ga abin yayi yawa kace ka aiko aikin zai musu yawa, a'a ai horewan Allah ne, kamar yanda ya hore kai kai aikin su kuma haka ya hore su rubuta. Dan haka duk wata kalma da ka san ka taɓa farta ta a duniya tana nan a rubuce, satuktabu shahadatu wa yusalun, duk abin da ka farta ma yafi min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Raqib ba wai sunan mala'iku guda biyu bane, raqibu da atidu, a'a raqibun atidun, raqibun yana nan yana dakon ka, atidun tutur, tutur yana nan duk abin da kai sai ya rubuta, ko magana ko aiki ko kuduri yana nan yana recording, kuma gobe kiyama za a nuna maka abin ka. To kaga wannan yana daga cikin abin da suke kula da shi na bil adama. Sannan akwai waɗansu mala'ikun da yake su kuma Allah ya sanya su ga bil adama ne, suna lalubo ina ake ambatan Allah, ina ake ilimi, sayyahin ne su, su shawagi suke yi, duk inda suka ga ana ambatan Allah to anan za su tsaya su ci burki su zauna a ambaci Allah tare da su, su kuma aikin da Allah ya dora musu kenan. Akwai waɗansu mala'ikun su kuma kofofin masallatan juma'a Allah yake sanya su je su tsaya, suna rubuta suna recording din wannan shine number 1, wannan number 2, wannan number 3, wannan ne na farko, wannan na biyu, wannan na uku, wannan na hudu, wannan na biyar, haka za su yi ta rubutawa har ya zuwa lokacin da liman ya shigo. Idan liman ya shigo shikenan, kai sunanka bai shiga wannan list ba, to kai babban asara. A lokacin nan sai mala'ikun su nuna da wannan littafi, sun gama rubuta sunayen masu daraja kenan, za a kai ma Allah subhanahu wataala, waɗannan su ne masu daraja. Shi yasa ake zaburar da musulmi su riƙa sammako suna gaggawa zuwa aikin sallan juma'a. Amma sai ka ga mutum ba shi da inda za shi, kawai yana zaune a anguwa a dakali yana fira, alhaji yau juma'a cikin kwana 7 ɗin nan ɗan daure mana, ka ba Allah wannan lokacin ka tafi masallaci tun ƙarfe 10, kila ana ta cewa ana yin ma annabi salati 100 ko salati 1000, kai baka taba yi ba, kace to yau bari tun karfe 10 zan je masallaci zan yi ma annabi salati 1000. Ana cewa wadansu suna karanta suratul kafi, ni ban taba yi ba, yau zan je in karanta suratul kafi. An ce wadansu suna ibadoji iri kaza da kaza da kaza da kaza, ni ban taba yi ba, bari in je masallaci yau in yi. Amma sai kaga mutum ba inda za shi, wane lafiya da ahla lafiya lau, za ka wani guri ne, a wallahi ba inda za yi. Alhaji da wuri ka je masallaci mana, ka daure ka je masallacin juma'a da wuri. Magabata da dama sukan tafi masallacin juma'a bayan sallan asubahi, magabata da dama tun bayan sallan asubahi za su tafi masallacin juma'a. To kai ka san wannan, ai kai ka san ba irin zubin ka bane. Kuma ko a wannan zamanin yanzu idan ka je Makka ko Madina, akwai mutanen da suke zuwa masallacin juma'a anan suke yin asubahi. Ga Malam Usman, ɗalibanmu da yawa daga jami'a za ka ga duk ranar juma'a waɗansu a can za su yi asubahi, za su fito minti 40 awa ɗaya kafin tsaye da sallah, kafin sallan asubahi. Za ka ga masu himma sun zo da motoci, waɗansu ma sun zo da motocin haya da aka bagi za a yi sallah kila karfe 5 to su tun karfe 4 tsora kaga mutum a bakin titi yana jiran mota zai je harami ya sallah saboda yana shirye-shiryen sallan juma'a a gama sallan asubahi ya zauna a masallacin ya ambaci Allah rana ta fito yi ishiraki ya ci gaba da ambatan Allah in ma bacci ya kama shi ya dan rantsa a masallacin in ma bai yi wanka daga gida ba a masallacin za a je a yi tunda ga ban daki nan bila adadin ruwa ne ba mai zafi ba mai sanyi ba za ka yi wankanka kuma ka fito kuma ka ci gaba da bautan Allah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je karfe 9 ba za ka samu sahun farko ba in ka je karfe 9 sahun farko ya wuce ka ga darajar guri kuma ga mutane masu himman ibada amma kai kana zaune a wurin da yake garin ku ba wani daraja yake da shi ba a nafsi misali amma kuma kana nan kashin take shi yasa dalibai waɗanda suke haddan alqur'ani ba sa wasa da ranar juma'a tun karfe 9 suke tafiya masallacin juma'a wanda ke hadda tun karfe 9 yake tafiya masallacin juma'a 10, 11, 12 zuwa kafin da liman ya hau minbari wallahi ka fafata kai sama da rubu'i biyu kai rubu'i biyu a rana daya kuma nagartaccen hadda ba wai haddan je kana yi ka ba akwai ɗansu ibadu da baka samun daman yi ko saboda kasala ko saboda rashin dama irin su salatu tasbih din nan in ka je juma'a da wuri duk za ka yi abinka ka dawo da gafara daga Allah subhanahu wataala kuma dai baka je ka zauna cikin mutane ballantana ka cutar da wani ballantana ka yi giba ballantana ka yi ƙarya ballantana ka yi ƙazafi ballantana idan ka yi kalle-kalle kana ɗakin Allah ka ɓuya ga shi mala'iku sun rubuta an kai sunanka gaban Allah ni ko ai zai min daɗi yau a ce ga sunan list an kai gaban Allah subhanahu wataala cewa ga mutanen nan masu daraja ne to akwai mala'ikun da Allah ya aje su aikin sa kenan da haka ƴan uwa mu sa himma da Allah yadda magabatan mu suka yi mana zarra kenan in suka ji alheri to ba tsaya suke yi ba mu ko sai ga mutum kawai ta fira ni ne kan ta mamaki in ga mutum na fira Allah yake ba shi da abin yi kuma ba zai yi amfani kansa to akwai irin waɗannan mala'ikun akwai mala'ikun da yake su kuma Allah ya sanya su kawai su yi ta addu'a ne ta alkhairi salati ga masu jiran sallah an gama sallan azhar ya ce ba zan fita ba sai an yi la'asa mala'iku za su yi ta mishi addu'a Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu wanda suke jiran wata sallah an yi maghrib ya ce ba zan fita ba sai an yi isha'i akwai mala'ikun da yake su aikinsu kenan sai ta mishi wannan addu'a akwai mala'ikun da yake an wakilta su kuma fitina ne a cikin kabari in ka je cikin kabari akwai fitina ba azaba ba zai fitina fitinan nan tambayoyi da abubuwan da za su motsa zuciya ko ka iya bada amsa ko kuma wancan ya kasa bada amsa tambayoyi ne ko a cikin kabari man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wa ma ilmuka bi hadha ar-rajul kowa sai ya bada wannan amsa sai dai wanda Allah ya kaddara kuma san ku bata daga fitinan kabari to akwai mala'ikun da yake aikin su kenan su yi maka wannan tambayoyin ko manzon Allah ya faɗi irin sifan su da yanayin su halitta ne mari kyau idan su ma azraqani wani ido shudi bula ga halitta mari kyau su zo su zaunar da kai a zare maka ido a tambaye ka waɗannan abubuwa guda uku sai ka san abin da zai tabbatar da kai kawai shine imani يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيمان كذي تبت عندك أقوى ملائكة لك وانا أقوى ملائكة لك سوكما الله يجب أن تأسني في تأدعى من مني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وإن صم لائكوني سوكما كوي من منين سكي مع الدعاء الخير فعلى أي حال cikin hikimar halittar mala'iku shine waɗannan abubuwa to mala'iku kamar yadda muka ce Allah subhanahu wataala yayi aikace ya sanya suna da aikace aikace da yawa akwai mala'ikan da yake shi tsaron gidan aljanna yake yi kamar yadda mun faɗi sunan shi a wancan zama wani mala'ika ne ke tsaron gidan aljanna ban sani ba daga nan gefen wani mala'ika ne ke tsaron gidan aljanna gidan da muke son mu shiga ya kamata ka san sunan mai tsaron gidan ko Allah ya sa kana da rabo na'am so fa malar Radwanu yace mala'ika Radwan shine mai tsaron gidan aljanna to Allah ya sa shi zamu gani eh Allah ya sa abokin zaman mu kenan to akwai mala'ika kuma dake kula da gidan mota shi kuma wani sunan shi Malik shi Qur'ani ne ma karare kawo sunan shi wana da ya malikul ya qabi alaina rabbuk to akwai mala'ikan da yake mala'ikun da suke dauke da al'arshin Allah su nawa ne yawa su takwas ne kamar inda ya kawo cikin suratul haqa akwai mala'ikan da yake shi ke dauko wahayin Allah ya kai ma manzanni da annabawa san sani ba ko kun san sunan shi shine mala'ika jibril shi sananne ne ko to akwai mala'ikan da ke kula da harkan mutuwa shi ke daukar rayuwar bayi da izinin Allah wane sunan sa malakul maut amma a bible da wadansu littattafai wanda ba ta hakiki an ce sunan shi azra'il amma wannan bai tabbata a cikin nafsi ingantacce ba malakul maut qur'ani ya kawo yau qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum haka qur'ani ya kawo akwai mala'ikan da yake shi kuma aikin shi shine busarai ko kuma busa kaho shine wane shine Israfil shi zai busa kaho idan an zo tashin alkiyama akwai mala'ikan da ke kula da taskokan arziki shine wane kenan shine Mika'il wanda zai ce kaga da zamu abota da shi shi ma ba da kanshi yake ba Allah ke yi ke ce mishi yi kaza ko ka ba kaza bawa ne biliyan kaza bawa ne miliyan dubu kaza bawa shi ne kawai daga dama ce kai ni ko ina kaunan wani bari in je in ba shi arziki ba kar ka ce ka gani da mutum ma ya san inda zai gani ka ilimin to shi ma karkashin horewan Allah yake akwai mala'ikun da ke kula da sama sama ta daya akwai masu gadinta ta biyu ta uku ta hudu ta biyar kamar da ya zaka dukkan miraji duk lokacin da mala'ika Jibril ya kankwasa kofar shiga wata sama sai an tambaye shi waye kai akwai masu tsaro ya ce Jibril kai da waye ya ce mun zo ne da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ce an aika mai ya zo ne an gayyace shi ne special invitation aka ba shi ursila ilaihi ya ce eh sannan sai a bude mishi to kaga akwai mala'ikun da Allah ya dora musu wannan aikin akwai mala'ikun da Allah ya dora musu kula da harkan abin nan me yake son shi giragirai da harkan iska da harkan duwatsu harkan tsirrai da tekuna duk akwai mala'ikun da Allah ya dora musu irin wannan assignment din akwai mala'ikun da yake su kuma an dora musu kula da yaro ne lokacin da aka ajinna a cikin uwarsa aikin su kenan su kula da wannan abin nan to ala ayi hal dai mala'iku suna da aikace da yawa wanda Allah subhanahu wataala ya dora musu to imani da su shine kai imani da samuwan su kai imani da sunayen su wanda aka gaya mana sunayen su kaga kamar mala'ika Jibril Mika'il Israfil ko kaga da an gaya mana sunan su Radwan da Malik kaga da an gaya mana sunan su amma akwai mala'ikun da ba a gaya mana sunan su ba kamar malakul maut ba a gaya mana sunan shi ba kamar hamalatul arsh masu tsaron al'arshi ba a gaya mana sunayen su ba kamar masu kula da kaza da muka kakawo yanzu galibin su ba a gaya mana sunan su ba wanda nafsi ya zo da sunan su karara kai imani wanda nafsi bai zo da sunan su ba shikenan kai imani da su jumlatan shi yasa imani da mala'iku yana da yanayi biyu ne zaka imani da su jumlatan wa tafsilan a jumlace ka yadda da mala'ikun Allah da irin waɗancan sifofin da muka faɗi a baya ga sifofin su ga mazaunin su ga hikimomin halittar su duk ka yadda da wannan to akwai kuma waɗanda nafsi ya zo ya fayyace aikace-aikacen su ko tsiran halittar su ko wani abu da ya faru da su to in ka san wannan nafsin shi ma shiga cikin imanin ka tafsilan din kenan shi yasa imanin mu da mala'iku ba iri ɗaya bane gwargwadon zurfin ilimin ka gwargwadon irin imanin da kake da shi akan mala'iku ila an gani hadda littattafai ma hadda manzannin Allah ma sallallahu alaihi wa sallam ajma'in gwargwadon abin da ka sani gwargwadon abin da zaka kara cikin imanin ka yawwa kaga wani kirishi bai taba sanin wani aiki ne wani mala'ika ba kuma gashi ya zo a cikin nafsi to wanda ya san wannan aikin kaga imanin da yayi da mala'iku abadin tilla tafsil din kenan yafi imanin da wancan yayi a jumlaci to gurgurdan imanin ka ashe ilimi ma na ƙara maka imani saboda zaka yi imanin ya daramma imanin wanda bai da ilimi bai san wannan abin ba shi abadin tafsili kenan amma a jumlace kai imani da mala'iku gabaki da to su ma imani da mala'iku yana da irin nashi tasirin da zai rika bayi duk mummuni yana samun irin wannan tasirin gurgurdan yadda kake samun wannan tasirin ko kuma mu ce gurgurdan imanin ka gurgurdan yadda waɗannan abubuwan za su rika maka tasiri kaga imani da mala'iku zai taimake ka kai ta kwaikwayon irin ɗabi'un mala'iku ana son ka rika kwaikwayon ɗabi'un mala'iku ɗabi'u ne na karamci ɗabi'u ne na dattaku ɗabi'u ne na ilimi ɗabi'u ne na jajircewa ɗabi'u ne na sallamawa da ni ƙauya ga Allah subhanahu wataala to ana son ka rika kwaikwayon ɗabi'un mala'iku shi yasa dama ɗabi'u kala uku ne gabaki ɗaya kamar yadda malamai suke bayani akwai ɗabi'u irin ɗabi'un mala'iku nagarta ne kwaikwayon irin waɗannan ɗabi'u akwai ɗabi'u irin na shaidan shi kuma wannan na ƙasa ne da aibi kwaikwayon irin waɗannan ɗabi'un akwai kuma ɗabi'u irin na dabbobi shi ma nan kaga ai na ƙasa ne a ce mutum yana da wata ɗabi'a ta dabba kamar yanzu misali ka ɗauko kawai kaza da muka sani kaza ce za ka ga an haife su tare da ƙanuwarta amma ita ma da ta taso ta yi girma ta haifi 'ya'ya ƙanuwarta ma ta haifi 'ya'ya to kila ƙanuwarta ta an yanka ko ta mutu sai ka ga wannan yatta ta ko ƙanuwarta ta ba za ta iya yadda ta rini 'ya'yanta ba in aka zo sai ka ga tana keɓa 'ya'yanta san kai kenan ɗabi'an san kai wannan ɗabi'a ne na dabbobi ɗabi'a ne na dabbobi sai ga wannan kazan sai ta keɓa 'ya'yanta sai ta rufe su 'ya'yanta fa ko ƙanuwanta su mutu ita bai dame ta ba kaga wannan ɗabi'a ce ta dabbobi to da haka in ka ga mutum da ɗabi'an san kai to yana kamanceci yana ɗabi'an dabba ne ɗabi'an dabba ka ga mutum ba shi da zuciya ɗabi'a ce ta dabba yanzu in ka kore ta ka kore akuya ko ka kore kaza sai ka zo sai ka zuba hatsi sai ka ga mari zuciyar ta sake dawowa gurin sai ta ci a kore ta ta dawo a kore ta ta dawo wannan ɗabi'a ce ta dabba ka ga kyanwa ta makale maka ka kore ta ta dawo ɗabi'a ce ta dabba malam ka zama mai zuciya ka fi ƙarfin ƙasƙanci a rayuwa ka fi ƙarfin wai sai ka riƙa ɗaga kanka a ganka ko kana miƙa hannunka kullum duk ɗabi'u ne na dabbobi to kaga ɗabi'un iri uku ne to ɗabi'un mala'iku ɗabi'u na nagarta da dattaku ne ana son kai kwaikwayon su cikin tasirin da imani da mala'iku zai maka za ka yi ta kwaɗayin addu'o'insu irin wancan addu'o'in da muka kawo suna mummune suna mu bayi duk abin da kasancewa mala'iku sukan yi addu'a ga bawa in yi sai ga kana ta kwaɗayi kai an ce maka in ka zauna kana jiran sallah mala'iku za su yi ta maka addu'a sai ga mutum in ya tuna cewa yanzu a ce gabaki ɗaya cincirin da mala'ikun nan Allah kaɗai san iyakansu yau a ce suna mun addu'a ashe ko baka zo ka ce da Allah jama'a ina da buƙatu a taimaka min da addu'a ka ƙyale mutane ga mala'iku za su yi maka kila a masallacinku ne kawai mutum 100 ka gaya ma kila cikin mutum 100 nan kila mutum 15 ne kawai za su yi maka addu'a kuma kila addu'in da za su ɗan roƙo maka ma bai taka ra karya ba kuma shin ma Allah ya karɓi addu'an ko bai karɓi addu'an ba baka sani ba amma akwai abin da idan ka yi miliyoyi biliyoyin mala'iku za su yi maka addu'a wanne za ka fifita ashe baka da buƙatun sai kai ta zuwa da Allah jama'a sani cikin addu'a zauna kawai gyaro ta da Allah mala'iku sai su yi ta maka wannan addu'o'in na alkhairi to kaga cikin tasirin imani da mala'iku kenan zai baka dama kai ta yin abin da mala'iku za su yi ta maka wato irin waɗannan addu'o'i cikin tasirin imani da mala'iku zai ƙara nuna maka girman Allah da buwayensa kamar yadda muka yi bayani a baya za ka gane ashe ni ma ni waye ma ya san da ni ma tunda kamar yadda muka sha bayani a cikin duniyoyi Allah kaɗai ya san iya duniyoyin da ya halitta fa wannan duniyar da mu mutane muke rayuwa a cikin ta ɗaya ne cikin miliyoyi ko biliyoyin duniyoyi da Allah ya halitta mu kuma iya abin ma da muka sani kawai muke iya bayani akai Allah kaɗai ya san iya halittun da yake ma ba mu ba to ka ɗauka kawai duniyar mala'ika ka dai ji yawansu a kirdado ka ga irin girmansu ka ga irin ƙarfinsu ka ga irin yadda suke rusuna ma Allah to sai ka gano ashe ma ko ni ban yi ba ma ashe ba ma wata matsala ba zai cutar da Allah da komai ba gara ma kawai ni in rufa maka ina asiri kawai in nemo maka ina mafita kawai in ji in da'a ga Allah subhanahu wataala sannan cikin tafsirin imani da mala'iku zaka ji kana takwadayin albarkan halaccin guraren da mala'iku suke kaga mala'iku suna zuwa gurin da ake ambaton Allah ko kamar yanda yake cewa idan kuka tara dakin majtama qaumin fi baitin min buyutin lahi a ƙarshe sai manzon Allah cewa haffatu min mala'ika mala'iku za su zo su kafarin dinku su ba ku kariya yanzu ne idan ka je ka zauna a wani taro aka ce ga yan sanda guda 5-6 sun kewaye ku ku ne kuke high table sai ka rika jin kamar wata daraja ce ka je inda mala'ikun Allah za su kewaye ku mana su ba ku kariya akwai darajar da ya wuce wannan kana zaune a majalisin da yake kamar anan yanzu mala'iku duk sun kewaye mu kai kana rena kanka kana ganin to ni talaka ni ba ni da komai ashe kana da gata a wurin Allah har ya aika mala'iku su gadin ka wannan karaman daraja ne a wurin Allah sai kaga mutum in yayi imani da mala'iku zai tafada yin yaje wurin da mala'iku suke zama ya samu kariyan da suke badawa da izinin Allah daraja ce cikin tasirin imani da mala'iku mutum zai taka tsantsan kar ya cutar da su saboda an ce duk abin da ke cutar da bil adama yana cutar da mala'iku haka yazo a cikin hadisi duk abin da ke cutar da ɗan adam yana cutar da mala'iku to kaga wannan zai baka kofan alkhairi da yawa wani yana nan kazani ne yana warin baki to ai warin baki yana cutar da ɗan adam to yana cutar da mala'iku ashe sai ga kai kafa in ji in abin da zai cutar da mala'ika mika'ilu misali Allah ya hana ni arziki karfa in je in yi abin da zai cutar da mala'ikan mutuwa ya fusata Allah Allah ya ce to je ka dauko shi ma dai da afuta misali kadan sai kai ta kiyaye a to bari in tsaftace baki na kar in zama kazami ko kuma kana sanya wani abu a cikin jikinka ko kana shaye-shaye kana shan mutum ya shawiwi masu wuce an sun zo suna Allah ya isa sai mutum ya tuna kai ashe mala'iku ma suna cutuwa suna mun Allah ya isa kai ko wani dadi zaka ji a ce mala'ikun Allah sun maka Allah ya isa sai mutum ya zato bari in kiyaye bari in daina shaye-shayen nan bari in daina kaza bari in daina kaza duk yana daga cikin irin tasirin zaka yi kokari ka kiyaye abin duk da ka san yana cutar da mala'iku sannan kuma wannan zai kara maka nutsuwa da cewa annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabta ce ta gaskiya wallahi ba ƙarya bace saboda ka ji labaran mala'iku da irin aikace-aikacen su da irin yadda suke zuwa da sakonnin Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin ababen da aka fadi akan su to wannan zai kara maka nutsuwa cewa tabbas annabin mu sallallahu alaihi wasallama annabi ne na gaskiya kuma zai baka nishadi da himma ka ci gaba da bautan Allah subhanahu wataala a wanda yake kasancewa ko ba komai dai mala'iku za su baka shaida a gaban Allah akwai aikace-aikacen da idan kai idan bayi ba shi a wurin to kai kuma kana neman kila shaida to ka shaidar da mala'iku bari in yi wannan aikin ya mala'ikun Allah Allah ya sa su shaida su bani shaida a gaban Allah cewa nayi duk da yake ko Allah subhanahu wataala shine mafi sani dangane da kowa amma cikin hadisi dama ce ai mutane ma suna shaida to mala'iku ma suna baka shaida a gaban Allah subhanahu wataala to ala ayi hal akwai abubuwa dai masu yawa ne cikin tasirin imani da mala'iku wannan kadan kenan daga ciki insha Allah ta'ala kuma zamu dakata anan zama ta gaba sai mu je imani da littafin Allah subhanahu wataala da sauraron rukunin imani to abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya sannan irin rashe-rashe da ake yi domin idan kun lura wannan dan tsakankanin mutuwa ta fuskanto sosai sai wahalan gaske a tashi rana ta fada baka ji an yi mutuwa ba rana ta fada a waye gari baka ji an yi mutuwa ba kuma cikin hikimomin Allah subhanahu wataala wani lokaci sai ka ji shuru sai ai sati uku baka ji wata janaza ba sai ai sati hudu baka ji wata janaza ba wani lokaci kuma Allah subhanahu wataala sai ya fuskanto da shi gare mu kila wannan lokacin an kai mu wato ne kuma su ma sai a dan hutar da su sai wani lokaci kuma sai a dawo da shi gare mu sai ka ji kusan kullun sai kai janaza ko baka je ba zaka ji labarin an yi rasuwa makwarta ko guri kaza ko guri kaza to muna fatan waɗanda suka rasu inna Allah ka gafarta musu Allah kai musu rahama Allah ka karbe su a matsayin shahidai Allah ka sanya aljanna makoman su mu ma da muke cikin halin rayuwar ba mu sani ba yau ne ko gobe ne to ya Allah idan mutum mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka samu mutum mana masu imani da Allah da ranar tashin alkiyama. Ya Allah, duk yadda zamani ya kai ga fitintunu da caccanzawa, ya Allah ka tabbatar da mu akan imani. Ya Allah, ka tsare mana harafa da zukatanmu da aikace-aikacenmu, karami abin da zai ruguza mana imani. Ya Allah, ka yalwata mana, Allah ka yalwata mana, Allah ka yalwata mana, Allah ka yaye mana talauci da kunci da kakani kai. Ya Allah, ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah, ka daukake mana dukkan fitintun da ya dame mu. Ya Allah, ƴan uwanmu musulmi a kasar Palestine, ya Allah, ka taimake su. Allah, ka taimake su. Allah, ka ba su tallafi daga gare ka. Allah, ka ba su agaji daga gare ka. Allah, ka ruguza Yahudu. Allah, ka kwance musu zani a kasuwa. Allah, ka hada su fada da su da masoyansu. Ya Allah, duk abin da ya dame mu, Allah, ka yaye mana. Allah, ka tabbatar da gadagamu akan imani. Magabatan mu, Allah, ka gafarta musu. Allah, ka sa su na kyakkyawan matsayi. Mu kuma idan mutum mu tazo, Allah, ka sa mu cika da imani. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim. Wa subhanakallahumma wa bihamdika.